صبح البلاد
بدا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا
خابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبز قرمان وغسلينا
خابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبز قرمان وغسلينا
لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا
حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض
Sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayen halitta Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a masauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka da la FM muryar zamani wanda yake kawo muku shirye-shiryen sa akan mita 88.5 wanda a kowane sati mukan kasance tare da ku a irin wannan rana mai albarka ta Juma'a wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairin da yake cikin wannan rana duk wani abu abin ki Allah madaukakin sarki ya kawar mana da shi alheri da yake cikin ta Allah madaukakin sarki ya sada mu da shi lokaci da ake amsa addu'a ai wannan rana Allah madaukakin sarki ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda za su yi addu'a a wannan lokaci kuma Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'ar tamu sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiyan mu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka mutu Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki kasan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya duk wasu fitintunu matsaloli da suke damun mu Allah madaukakin sarki yayi mana maganin su domin shi abu ne da yafi karfin komai Allah madaukakin sarki ba abun da yafi karfin sa kuma yana aikata abun da yaso a san da yaso saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya magance mana dukkanin wani abu da yake damuwa abin ki a cikin wannan rayuwa tamu Allah madaukakin sarki ya albarkace wannan rayuwar tamu sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace da dukkanin alkhairai da suke cikin wannan rana tamu ta Juma'a mai albarka sannan ƴan uwa kada mu mance yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a wannan rana abu ne mai matukar muhimmanci da addinin musulunci ya kula da shi kamar a kowane sati mukan kasance tare da ku a cikin wannan shiri mai albarka ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadankaya wanda muke tattaunawa akan tarihin magabata don muga kuma menene zamu iya koyi da shi a cikin rayuwar tasu kamar yanda suka gabatar da ita a yau insha Allah akwai daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zamu ji sunan shi Ukasha bin Muhsin wanda ya taka rawa kwarai da gaske, akwai abun koyi, akwai hikima da dabara da salo a cikin rayuwar shi wanda za mu samu mu yi koyi da shi insha Allah in muka ji tarihin wannan bawan Allah. Akarmakallahu zau za mu tattauna akan wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da farko wane ne Okasha?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Haka ne, barkamu da asuba, barkamu da sake kasance a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a. Allah ya samu cikin ƴan uwa waɗanda za su amfana da wannan rana.
Amin.
Kafin in ce komai, ina sanar da ƴan uwa mutuwa da aka yi mana ta ɗaya daga cikin matasa, wani yaro matashi mahadisi Alkurani Abdulrahman As-Salafi mazaunin gwargadon ƙaya da Allah ya masa rasuwa jiya, mutuwa wacce take bazutatan, ba ciwo ba cuta ba komai, an kwanta da shi sai dai aka gagawarsa. Dan uwa Abdulrahman dan uwa ne wanda yake mai ƙoƙari matuƙa ƙwarai da gaske, kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya sa aljanna ce makomarsa. Yaro ne matashi mahaddacin alqur'ani kuma dan kasuwa mai neman na kansa. Yan uwa musulmi da suke aiki a singa wannan kasuwar canji wafa sun san shi, sannan duk waɗanda suke zuwa gadan ƙaya sun san gurin sallarsa ne da wurin karatunsa. Allah ya masa afuwa, Allah ya yafe masa.
Amin.
Mun kuma Allah samu cika da imani, Allah ba mu ikon tafiya sa.
Amin.
Sannan kamar yadda dan uwa Malam Aminu ya magana, yau insha Allah za mu tattauna akan wannan sahabi shahararre mai suna Okasha ibn Mihsan. Okasha ibn Mihsan, babban abin da ya fi shahara da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa alƙawari, ya ba shi kamben cewa يدخل الجنة بغير حساب. Yana cikin masu shiga aljanna ko hisabi ba za a masa ba.
Wannan nuna akramakallahu kenan, akwai wanda za su shiga aljanna babu hisabi?
Eh, na'am. Ore kuwa akwai waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Annabi ya faɗa hadisi ingantacce cewa akwai wasu mutane 70 da Allah ya ba su damar shiga aljanna nan bi ghairi hisabin wala iqab. Ko tambayansa ba za a yi ba, malam. Allahu akbar. Ko tambaya ba za a yi musu ba. To wannan Okasha din yana daga ciki. Za mu zo karatu a kansa insha Allah nan gaba. Shugaba ne, jagora ne, shahidi ne. Okasha ibn Mihsan ibn Harsan ibn Qais ibn Murra al-Asadi halif Quraysh. Abu na biyu, Okasha yana daga cikin as-sabiqin al-awwalina, wato min ahli al-badr, ahli al-janna. Yana cikin sahabbai na farko-farko a musulunci, shi sa ake ce da shi min as-sabiqin al-awwalina. Sannan yana cikin al-badriyin, ahli badr, ahli al-janna. Duk wani sahabin da ya je yakin Badar dan aljanna ne, saboda Annabi ya riga ya faɗa, ya ce Allah ya faɗa musu cewa ƴan Badar i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, ku aikata duk abinda kuka dama na gafarta muku. Duk wanda ya je yakin Badar an masa garabasa, an bashi garabasa, ya aikata duk abin da ya ga dama an yafe masa. ana yi wa Ukasha alkunya da Abu Mihsan kamar yadda ake cewa shi Ukasha ibn Mihsan mana yayi wa babansa takwara wannan yana nuna ba laifi bane yana da kyau yana cikin karamci mu wannan Hausawa muna yi sunanka Aminu ka sa wa danka Aminu ai sunanka Aminu dan gidan Khidir ka sa wa danka Khidir ibn Amin ibn Amin ba laifi bane ba takwara ana kan yi wa uba takwara saboda kawaici da karamci irin namu
to an ga maka laga shi anan shi kamar yadda ka faɗa shi dan ana kiransa da sunan kakan ne kai tsaye
warai ko
ba laifi kenan dan
ka ga jikan dai
shi jikan nan
ba laifi ke Ukasha baban sa Mihsan da aka da Ukasha ya faɗa sai sa masa wadansa suna me Mihsan
to ba laifi kenan yadda ake in mutun ya sa sunan babansa a ringa faɗa naga wasu in sun sa sunan iyayen sai a dan kara a riga babba
to magana ta gaskiya wannan kai al'ada ce ta gargajiya
na'am
ba wai shari'a bace ba mutun yazo ya sa sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai ga ana ta boyewa a ki faɗa dan mutun ya faɗi sunan babansa saboda ya sa wa dansa ko ya faɗi sunan mamansa saboda ya sa diyarsa bai saba wa Allah ba ba kuskure yayi ba daidai yayi to amma boyewan sai ka kasa gane me hikimar boyewan wai a iya ta girmamawa ne to amma mallam akwai wani mutumin da ya kamata a girmama shi sama da Annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam babu
amma kuma mukan sa ayyamu Muhammadu mu kira su
haka yake
ko ba ka bane
haka yake
sai mu san musu Muhammadu kuma mu kira su kai tsaye ma wani ma kiran sa zai ma ya zaga
haka ne
su ba laifi bane dan ka sa sunan babanka ka ka kira ko ka sa sunan mahaifiyarka ka kira ni a gidana ya faru na sa sunan mahaifina ina kiransa ina da yaro Usman sunan babana Usman to ni ina kiransa Usman duk kuma ana kira da uwarsa da komai da yan uwan mahaifiyarsa duk suna cewa Usman to sai na zo na sa sunan sai na sa sunan mahaifin wato matata
na'am
mahaifin iyalina kawai sai aka ɓoye sunan na ce ta aibe zai yi ba ai tun da aka wada sunan babana to kowa sai an faɗi sunan babana amma ka san mata sun fi mu ƙarfi a gida
haka yake
wallahi dole sai dai ni in kira shi da sunansa amma su ba za su kira shi amma ni sunan nawa baban za a kira rashin adalci ba ta ke ma'ana su kaga sunan iyayensu za su
ɓoye
amma mu namu iyayen ba za su ɓoye ba su a nan wannan tambayar da kai tana da muhimmanci al'ada ta shiga ciki in kana da ɗa sunan babanka sai ka ji ana cewa abba so ba laifi ba mutum ya ga dama ya ɓoye amma dai al'ada ya ba addini ya ba ka fahimce ni yawwa sannan kuma in wani ya ce shi sai ya kira sunan to kana ce ya rasa kunya ai yana ma kiran sunan babansa ba laifi ya ba kuma bal a kira shi da sunan nasa ma shi ya fi yawwa tunda kaga abba ai ba su ana nufin baba ne kawai
haka ne
kaga baba ai ba wani suna ne na yanka ba wannan kenan so Ukasha ya sa wa ɗansa sunan babansa kaga mun samu abun koyi kenan tunda zamun filin namu rayuwa
abar koyi
yana cikin mutanen da suka hijira ya ji yakin Badar kuma ya yi kokari cikin sababban da ablau bala'an hasanan ya yi kokari a yakin Badar sosai ya nuna jarumtarsa haka ya ji yakin Uhud shi ma ya ji yakin Gwalalo da sauran yakukan da suka zo bayan wannan yaki duka Ukasha ya ji kamar yadda Imam Ibn Kathir ya faɗa a cikin Al-Bidaya wa Nihaya da kuma cikin littafin Imam Adh-Dhahabi Nasir Alam An-Nubala Ibn Ishaq yana bada labari cewa shi wannan Ukasha Ibn Mihsan mayaki ne kwarai da gaske yayi yaki matuƙa a wannan wurare da muka faɗa an ce a ranar yakin Badar kokarin da ya din kenan a Badar saboda tsabar kokari da jarunta takwabin sai da ya balle a hannunsa in qata'a sayfuhu min yadihi takwabin sa sai da ya balle daga hannunsa ya balle fi yadihi yaje gurin manzo Allah shi ya rasulullah takwabina ya balle takwabina ya kare annabi ya dauki itace itace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya aka ce urjun ne na dabino irin zarba ta dabino din sandan abunan itacen dabinon nan shi ya dauka ya bashi yace gashi kaje kai yaki a matsayin takwabi yace qatil bi hadha ya ukasha kaje kai yaki da wannan ya kai ukasha hakan akai ukasha ya karba to annabi ne bar
sallallahu alaihi wasallam
duka ga yanzu ne to ko mun kai abin nan wani ya dauki itace baka ko ya dauki wata sanda baka sai kace ya zai maka haka amma ina tabbatar maka wannan itace yayi aiki sama da abin da takwabin yayi mu'jizar annabi alaihi salatu wassalam yana karban takwabin daga itacen daga hannun manzo Allah ya girgiza shi falamma akhadahu min yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hazzahu ya girgida wannan itace malan yana girgiza shi malan kawai sai ya dawo takwabi da ya karbe shi ya girgiza shi ba fa annabin ne ya girgiza ba shi ukashin ne ya girgiza itacen kudin sai Allah ya mayar da wannan itacen ya zama takwabi dogon takwabi yana walewale yana kilkili shadidul matn abyadul hadida mai karfi mai kauri sannan mai farin karfe wannan duk sahabbai sun gani yaje ya yi ta yaƙi da shi har sai da Allah ya yi musulmi buɗe ta dalilin wannan takwabi da ya karɓa Imamul Baihaqi ya kawo wannan riwaya a cikin Dalailun Nubuwa duk da ya kawo shi ne ta hanyar Ibn Ishaq ba tare da isnadi ba Hafiz Ibn Hajar shi ma a cikin Fathul Bari ya kawo shi shi ma bidon isnad kuma da ya kawo sai shiru ya ce komai ba Imam Ibn Kathir babban malami a cikin littafin sa Al-Bidaya wa Nihaya littafi mai kyau na tarihi shi ma ya kawo wannan kisar kuma bai ce komai ba Imam Al-Hafiz Adh-Dhahabi a cikin littafin sa mai kyau na tarihi da sirar mutanen kwarai da na wadda ba na kwarai din ba sirar alamin nubala ko mutanen kwarai kai zance shi ma da ya kawo sai shiru bai ce komai ba malaman hadisi suka ce isnadin daif ne to anan gurin muke so ɗan uwa su gane din da malaman nan suka kawo wannan kisa a cikin wannan littattafai ya nuna akwai abin daukan izina da lura na farko dai mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta bayyana ya dauki takwabi ya bawa ita sanda ya ba mutum ta zama takwabi kuma annan za mu ce shi kansa ukasha wali ne ko baka yadda bane
wannan haka yake akan gallan dan shi aka ba takwabin ko a sandan kuma iya girgizawa sannan ya koma takwabi
kaga a cikin sabai akwai waliyai kenan
na'am
su ne manyan waliyai malam su ne manyan waliyai almajiran annabi
sallallahu
alaihi salatu wassalam su ne manyan waliyai so mu kara son su mu imani da su mu girmama su mu mutunta su dan shine ma'anar tattaunawa kan su an ce wannan takwabin ana ce da shi al'aun ka san wannan mamma ke wannan amin
na ma kai wannan
ukasha ibn maysan rike wannan takwabin yayi a rayuwarsa gaba daya babu takwabin da yake alfahari da shi irin wannan
bai koma ya icen ba kenan
eh na ai an gama zancan an wuce wurin ai takwabi ne ya rike shi duk sauran yakukuka da zai je da annabi sallallahu alaihi da wannan takwabin yake tafiya na alfahari da shi har sai da aka je yaƙin nan na ahlur ridda aka kashe shi a can shi ukasha Allah ya masa rahama yana hannunsa ma'ana takwabin mutuwa yayi ya bashi daga tal ahlur ridda Allahu akbar an ce a riwaya manzo Allah ya taba sanya shi a komanda a matsayin komanda shi ukasha akan wata sariya da ake ce da ita al-ghamr amma dai ba a yi yakin ba ba a gamu da abokanan gaba aka fafata ba haka Hafiz Zahabi ka cikin Sir Alamin Numala da kuma Mai Mujamil Buldan amma shi a cikin shi Ramrah da sauransu wani wuri ne Ramrah din wani wuri ne cikin garurukan da suke kuta da Madina hanyar Najd wanda manzo Allah ya sa shi uka share ya hada shi da mutum 40 su mutanen da aka tura su mutanen Ramrah din ko Ramr inda annabi ya aika shi uka sha da suka ji labarin ya taho annabi ya nada shi a matsayin commander da shi da mutane 40 sai suka gudu da yaji akwai ruwa a bakin garin Ramr din akwai ruwa dan haka sai ya tsaya a bakin ruwan shi Ukasha sai tsatsanci wasu ɗan leƙen asiri da za su je su duba su sa ido akan wato mutanen garin da kuma dabbobin da suke da shi da suka je suka samu mutanen duk sun tattare sun gudu sun bar garin amma sun bar raƙumansu sun kai kusan guda 200 Ukasha ibn Mistan ya ce to tunda sun gudu sun tsorata kukoro mana raƙuman sun zama hukoro mana raƙuman sun zama ganimar musulmi hakan kuma aka yi hakan kuma aka yi Allah ya ji kan Ukasha ibn Mistan a nan gurin abin da nake so mu tsinta a cikin sa shine a shi ya halatta musulmi su ma ya zama a tsare-tsaren su suna da ƴan leƙen asiri kenan malamin zama kara zube zama kara zube da muke yi a yau a harkokin mu na addini a harkokin mu na banci a harkokin mu na sana'a mu'amala yau da gobe in dai zaka zauna da mutum 2, 3, 4, 5 akan wata harka to wallahi kana da buƙatar ka sa ido a rinka baka labarin me yake kaiwa ya komo wato su yan uwa abinda ba sa ganewa leƙen asiri fa sa ido akan abu kala kala ne akwai wanda ake yi dan keta a cutar da wasu ba shi muke munfi ba akwai kuma wanda zaka yi dan me dan ka kare kanka daga makirci ko illar wadanda za su yi maka illa to naga kana ta kamun farmaki ko
kuma kallawo ba lokaci yayi da leka sashen talatul masu sauraro kuna sauraron shirin rayuwa a barkoi daga gidan wannan radio mai albarka da Al-FM Radio Zamani ku ci gaba da sauraron wannan shirin mai albarka kafin mu leka sashen talatul mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح بلا جسد
لا يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا
قوان ديس انشي shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne akan sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama Ukasha bin Muhsin wanda muna tare kamar yadda aka saba a kullun ko a kowane sati da Dr. Abdullah Umar Usman Gadanka akar makallau kana tsakiyar maganar yadda ake samun abinda aka samu a rayuwar wannan bawan Allah kafin mu tafi sashin talaci-talaci
gaskiya kamar yadda na faɗa nace yana da cikin abin da ya kamata mu tsinta yanzu wannan yakin da aka tura shi na Ghamr da annabi ya tura shi kaga kafin ya je sai da ya tura yallaƙin asiri sau da yawa mun sha karantawa a tarihi sai mu ji an ce annabi ya tura yallaƙin asiri su ne irin SSS kenan ko DSSS da ake faɗa din nan ai akwai su a musulunci yan sanda masu farin kaya to abin da nake so ne yau mutane ya gyara a nan wato mu yanzu da mutum an ce yana aikin SSS in SS ne sai ta ai munafiki ne
haka yi
haka ne
haka ne
duk wanda aka ji no layman's haka ga magarin mutane gani ake aiki ne kazantacci aiki ne na munafurci aiki ne na keta na kashe mutane ko asa a kashe mutane ko ayi waye da sauransu aikin SSS ko DSS ba ake jawo ko
amma akan kallawo baka ganin kamar yadda ake fada cewa wani ya je yayi binkici wani ya dauko wani abu nasa na boye haka suke yi shi yasa sai mutane suke ganin kamar cewa abin da suke dani kamar munafinci ne
to SSS ne ko DSS ba ba aikin su kadai ba kenan wannan wani bangare ne na aikin su a cikin aikin su dari to wannan wani bangare ne suna da ayyuka da yawa na san wata kila wanda suka sani suke da ilimi anan akan haka sun sani da yake nan kuma na biyu shi ka bincike wani din ka bi rayuwar sa ka gane kaza kaza ai ba laifi bane idan ana neman wata maslaha ko ana neman wani gyara yanzu su SSS din daga cikin manufofin da gwamnati ta yi su shine dan a samar da zaman lafiya a cikin al'umma a gano mabarnatan da suke boye wanda ido baya iya ganin su su kuma za su iya gano su dan su ga yawa gwamnati ta dau mataki in ka lura duk abin da suke ba sa hukunci
haka
ko suna da bindiga ko ba sa harbewa ko suna da menene ba sa yi illa su kama su mika wa hukuma ko su kama su mika yan sanda ko su kama su mika wa sojoji ko su kama su mika wa alkali ina fatan kana fahimta kuma babu wata daula da za ta iya rayuwa babu su SSB zai taba yiwa ai daula a rayu babu su ba da daular musulunci da ta kafirci gaba daya kuma mun sha fada a karatu annabi ma yana da su manzon Allah yana da su irin waɗannan zai zama laifi idan an yi an cutar da wani ba da hakki ba yawwa shine zai aikin zai zama laifi kamar kan lauyanci ne ai shi ma galiban wasu sai su ga kamar duk wanda ake lauya ne halakakke ne wanda kuma ba haka bane kuma yanzu anan nake jan hankalin mutane wajibi ne yaran matasa musulmi mu shiga wannan aikin waɗannan abubuwa guda biyu da harkar lauya da harkar SS ko DSS nan wallahi matukar muna so mu samu zaman lafiya da yanci a ƙasar mu mu taimaki kanmu mu agaza kanmu mu rufa kanmu asiri mu sa yaran mu shiga cikin ayyukan nan idan muka kuskura muka bari ba mu bane akan kujerun nan masu wannan aikin za mu dandana kudar mu wani abin da yake namu na kanmu ne ma sai an hana mu so anan abin da nake so a gane ina so in wayar da kan mutane su gane wannan aiki aiki na SS ko na DS ko na lauya ko na abu ba aiki ne na kiba ba aiki ne na haram ba fa ba aiki ne na zalunci ba a ya danganta ga kai da ka shiga irin aikin da aka saka kai watakila ka zalunci wani ko a hada baki da kai a cuci wani ko a makamanta wani
yawa dama tambayar da nake so nake na akan kallon shi ma kenan kamar kowane aiki ne mutum zai iya nemo aljanna ta kuma
sosai ko daga ciki nawa nawa ne SSS sun suke taimakawa al'umma nawa ne didi da magana idan za ka yi akwai maganganun da za su baka shawara in dai kana yin magana to ka ce kaza kar ka ce kaza dan kar ka je ka implicating kanka a ce a kama ka da kaza mu kullun sai dai mu zauna sai dai a zo a sa yan leken asiri a cikin mu ba mu da wanda za mu tura haka ba didi bane shi yasa ake zuwa kana ji ko lokacin da ake ta al'amuran tashin hankali da zubar da jinin nan sai dai kawai mu je an zo an tayar mana bam an kashe mu haka ne sai dai a zo a tada bam a cikin mu a kashe mu a kashe mu a kasuwa a kashe mu a masallaci a kashe mu a gara saboda me ba mu da mu yan leken asiri da muke sa suna lura da su waye suke zo a cikin mu ba yanzu idan ai agaji ne muke da su a wurin karatukan mu ko wurin arzukan mu ko gun dan agaji shikenan sai sa uniform kowa ya ganshi in criminal ya ganshi ya san shi dan agaji ne ai ya kamata cikin yan agajin
a tantance
a samu waɗanda ba masu kaya bane za su shiga cikin mutane su ma su shiga masallaci su zauna ai ta zikiri da su da salati da karatun alkurani amma suna sa ido akan mutane amma abin da yan uwa ba sa ganewa sai a zo a yi taro a abin nan duk kowa dan agaji ya saka kaya ya sa gilas ya sa katar takalmi duk in ka zo wuce duk an ga kai dan agaji ne ina naku na farin kaya
akwai mai barnar da ba zai yi barnar ba in ya ga mai uniform din kuma a cikin masu wa'azi masu sauraron wa'azin ko sauraron karatun ko a masallacin ko a makaranta din ko a menene a cikin masu zauna akwai criminal a cikin su wanda idan ya ga mai uniform ba zai magana ba amma in ya ga kowa shi ya shine sai abin da zai yi to kaga yana da kyau ashe ku samu wakilai so ba laifi bane idan mutum yana kowar ka kasuwanci yake yi ta fadada ya samu masu leka masa asiri su gane dan kar a cutar da shi
to akan
wanda za su sa masa ido akan abubuwa ko harkar addini ne mutum yake yi ba laifi bane in masallaci sun samu masu lekin asiri suna dudduba musu wa yake zuwa da dawowa ana zargin wasu aje a zauna a cikin su ko ana tsammanin ga wasu na anguwa sun zo za su iya wani ta'addanci wasu su je su makoce su ta dole a zauna da su duk wannan ba laifi bane yanzu misali sai kwanaki a wani wuri haka sai muka ga wani bamu yadda da shi ba ni da na fito daga gurin haka sai na ga ban yadda da shi ba saboda muna karatu ne tunda muka fara yana zaune a gefe can yana ta buga waya ba rike wuta mutum ya awa guda yana waya kuma yana kallon ka yana zaune yana gefe sai na ce wannan agaji mai farin kaya na ce je ka gurin mutumin can ka sayi rake ga mai rake a can gefe sai ka sayi rake ga wani dutse a gefe ka je ka zauna a kusa da shi kamar rake kake sha amma ka ji wace irin waya yake yi to da yake dan agajin ba gidaje ne bai samu training ba da yaje ka gurin mutumin sai da raken nasu sai ce malam wai me kake anan ne kana ta waya sai sai tashi ya bar wurin to kaga anan gurin yaran mu suna bukatar ayi training din su ka gani
haka
a koya musu wannan shi ba laifin sa bane kai wata kila kace shi wa gabannin sa ne ba su koya masa ba yanzu idan ka ga mai laifi kana tuhuma mutum kawai sai ka je shi ka tashi shi kawai shine ka kace matsala in yaje canja wuri fa ai sai ka je ka dauki raken ka kana barawa ko kai ma ka dauki wayar kamar waya kake amma ba wayar kake yi ba kai sauraron sa kake to irin wannan abun ba satar zance bane ba haram bane dan yayi wannan ne dan ya kubutar da al'ummar da suke wannan gurin wata kila dan ta'adda ne zai zo zai yi ta'addanci to duka irin wannan abubuwan wato akwai bukatar yan uwa su gane su ko mu rinka yin su a cikin al'amuran mu wallahi malam ko harkar business kake malam kana bukatar irin wannan dan me za a iya binka a karya ka min haythu la tash'ur ta inda baka sani ba
Allah ya samu dace
Allah gane da
haka makallah wannan lokacin wayannan bayan Allah da ke mai da kai magana za su iya neman aljanna su huta sukan iya zuwa garin aiki na fi sabilillah su yi bincike akan wani mutum amma binciken su ya nuna musu wannan mutumin mabarnaci ne a kama shi a wahal da shi ko wani abu daga karshe sai kuma ta bayyana ba haka bane to su wannan za su shiga wani bangare ne
to zai iya yiwa a harka ta aiki ban fa kore ba a cikin SSS ko cikin lauyoyi kuma mai sauran su ko DSS akwai marasa imani marasa kirki akwai waɗanda azzalumai ne ana hada baki da su a basu cin hanci su yuce mutane zai iya yiwa duk wani aiki da ka sani zai iya yiwa kuma wake ɗaya kan bata miya misali kada wani wata kila ya san zaluncin da aka masa ya ce ko kare sake ko wani makamancin wannan ban cire ba a cikin su ana iya samun marasa gaskiya akwai wanda wallahi ba wai da kuskure ba suna sani kawai za su bi hanyar da za su shiga sai an zalunce ka an cutar da kai to kaga wannan kuma wani babi ne na daban ya zama zalunci ba aikin ne ya zama haram ba shine aikin da ya shiga shine amfani da rigar sa da matsayin sa na aikin ya cuce wani saboda ina faɗin wannan ne akwai wanda suke hana mutane su hana musulmi shiga wannan aikin ka fahimce ni hana musulmi shiga wannan aikin kuma ni ina ganin za su toshe kafa mai yawa dan mai ka shiga a ganka kai in wani ya shiga baya sallah to kai kuma kai mai sallah ne duk abin da za a yi idan ka kasar kuce
haka
kare al'ummar garin nan sai a ce sai wani zai zo kare ta mu ina na mu yayan ko aiki a federal government da za a kare Najeriya a taimake ta kaza sai mu ce sai wani ne zai zo ya mana mu kawai sai mu zo mu ido sai an cuce mu je mu ta fada mu ce an cuce mu an zalunce mu to mu ina wakilan mu ni yanzu ina magana ne mu samar da wakilci mutanen kirki da za su taimaka to zai iya yiwa aiki ya sa wataƙila gwamnati ta tura aje ai wani aiki ko na makamancin wannan aje a samu wani aje a hukunta shi ai masa kaza ko ma a kashe shi ko a daure shi ko sai daga baya bayyana babu hannunsa a ciki yanzu kamar harkar Boko Haram na ai ta faru akwai wanda aka ta kama ba san sawu ba san sauka ba kuma su din wannan mutanen duk suke kama su misali to idan abin da aka yi shi da manufa da gangan wannan Allah zai dau mataki akai kuma Allah zai bi kadu wanda kuma a kuskure ne yanayin aiki ne ya saka aka zo aka kama wanda bai san hawa bai san sauka ba ni na san cewa masu adalci a cikin su wallahi shiwa gabanin su da yawa akwai wadanda idan an kamo mutane sukan sa abi a hankali ayi kokarin tantancewa sai dai ba mamaki wajen tantancewa wani zai wahala suna yi ma binciken ma suna baka hakuri ka fayi hakuri gaskiya ake nema to wanda bai da gaskiya kaga za a kama shi mara gaskiya kuma dole ne tunda ya cakuɗa da mara mai gaskiya kai tunda ya cakuɗa da mara gaskiya ba mamaki hanya tantancewa ya gamu da wata matsala to zai iya yiwa ma a tantancen ma shi din bai taba yin laifi ba kuma a jefa cikin masu laifi to anan gurin kuskure ne aka yi sai mu ce annabi ya faɗa mani shahada fa asaba falahu ajran wanda yayi kokari wajen yin hukunci ya dace yana lada kala biyu wa mani shahada fa akhta wanda kuma yayi wajen ishihadi yayi kuskure ba da niyya yayi ba kuskure falahu ajran wahid yana lada ɗaya ba ma lada biyu ba Allah zai yafe masa kuskuren da kai kuma Allah zai biya ka a cikin haƙƙinka Allah zai biya ka a cikin taskarsa
na'am
amma duk da haka faruwar wannan abun ba dalili ne na hana mutanen mu musulmi matasan mu su shiga wannan ba yanzu bari in baka misali wallahi satin da ya wuce wani mutum yazo ya same ni yake tambaya saurayi matashi lafiyayye yana aikin sana'ar fenti ne haka na sa shi yana mun aikin fenti haka sai yazo ya same ni yace akar makallau ni na ji wa'azin kaza 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 wallahi soja nake so na shiga amma wallahi an ce mun wai akwai matsala bai halatta na shiga ba kaza 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 da wayar sauran su ai za a yi menene nace aka ce maka bai halatta ka shiga ba nace ai yanzu muna buƙatar irinka in ana tunanin akwai barna a cikin soja idan ba mu tura ƴaƴan mu ba da almajiran mu da daliban mu da dangin mu da kannan mu ba suka shiga masu karancin shekaru muka gaya musu barnar su gyara yaushe za su samu gyara nace yanzu nan kana ganin ka nan ba mamaki daga nan zuwa shekara 20 shekara 15 shekara 30 ko kasa da haka ka zama chief of army staff na Nigeria tunda yanzu ka san akwai matsala kaza yanzu ba za ka kawo gyara ba yace zan kawo gyara nace to idan ka zauna a gidanka baka shiga ba wani mabarnacin da kake zargin mai barna ne yaje shiga yaushe za a samu gyara yace yanzu malam ya halarta nace yanzu kai dama wani ce ma ya bi halarta ka shiga ba shi yana mamaki wallahi yace ya shirya ya samu dama da komai wallahi aka hana shiga malam to suna nan da yawa ko hana mutun shiga dan sanda a ce ayan sanda suna aikin kaza suna na'am ba aikin dan sandan ne yake da illa ba yan sanda gurbatattu a cikin su sune suke da illa amma ba aikin ba so wanda ya samu tarbiya aka san cewa mai kiyayewa ne sai ya sa shi shiga kullun ina ga mutane wallahi idan ba ku shiga ba sai aje a kawo ƴan sandan daga kudu su zo su yi ta harbe ku a kawo muku mobile din daga kudu tunda ku kun yi ku shiga su zo su je daddaure ku san harbe ku a kawo muku sojojin daga kudu su zo su me ba mu gani ba a garin nan a lokacin da ake harkar checkpoint din nan ka duba wallahi dukan mutane suka yi ta yi an daki mutane an sa su tsallan kwado kaga dattijo ya zo da matarsa a goye a babur kaga wani sojan da zai sa shi wani bako ne daga kudu ya zo bai ma taba zuwa arewa ba an zo ya a kawo shi kawai wani task force ne ya zo ya ta'azabtar da mutane ba haka aka yi ba sai daga baya da aka ciro su aka samu zaman lafiya amma in yan uwanka ne musulmi ko soja ne musulmi yake checkpoint ka ce mai assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam sai ka ji daɗi ko dan sanda ne a bakin titi ya tsare ka yana tsare ka zai cikin din ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam sai ka ji daɗi amma idan ka gauni yana zare ma ido ya sha giya ya idansa ya abin ya zaka ji to yaya me yasa yaran mu ba za su rinka shiga ba so ni a fahimta ta mu shiga dan mu yi kokari mu samar da gyara ban ce ba barna ba akwai barna a ciki amma mu shiga dan mu dan mu samar da gyara
to akar makalla a gurguje wani lokacin irin waɗannan mutanen masu aiki na fararen kaya sukan nemi taimako a gun jama'a kamar mutum ya ga wani abu da bai da shi bai sanar da su mutane sukan ki su ba su haɗin kai alal misali za a kamo wani mutum yadda ake kawo mutane a ɓoye a kawo shi Kano a ajiye misali ko wata jaha mutane makotan gurin sun ga baki kuma su ki ba da haɗin kai ga jami'an tsaro ko su masu sa fararen kaya wace shawara za ka bai mutane
wato malam Aminu yana daga cikin kuskuren da mutane suke da suke ɗaukan jami'an tsaro wasu mutane ne na daban ba tare muke da su ba yanzu abokinka ne fa in yaje aikin ya dawo cire uniform din zai zauna ku ci abinci tare da shi ku je masallaci ku je kasuwa ku je komai da sauran wai da ya sa wannan uniform ne wai sai a dauke shi wai wani mutum ne na daban wadannan jami'an tsaron fa an kawo su ne don su yi mana aiki duk sojan da ka gan shi a garin nan don yi mana aiki ne duk dan sanda da ka gan shi ko da jiniya ko ba jiniya don su yi mana aiki ne so yaya za su zo su nemi taimakon mutane akan aikin da za su yi aiki a taimaka musu ba didi bane kuma akwai barnar da su ba za su iya ganewa ba dole sun gari sun ba su taimako yanzu kamar yadda ake fada din kamar yadda ka fada yanzu bincike ya nuna wallahi malam duk wani babban mabarnaci a kasar nan in yayi ta'adi a jiha su in ya gudu Kano yake shigo ya buya kaje ka bincika ka gani duk wani mai ta'adi duk ba gashi nan ba kidnappers din nan kowa da sauran sai mutun ka ya buya zo nan garin kuma mulki ya bata ya bata to suna nan duk wanda ya barna a wata jiha a wani guri saboda girman Kano saboda fadin Kano saboda yawan Kano sai mutun ya shigo nan garin kawai sai zo ya malaye ya bata kawai muluk a neme shi a rasa amma karka manta ba a cikin aljannu yake zaune ba a cikin mutane yake zaune me yasa mutanen unguwa makota za su ga wani bako ya zo ya zauna a cikin su ba san shi ba ba za su bincike shi ba kuma in sun ga suna tuhumar su ba za su tuhumar sa ba za su yi wa jami'an tsaro magana cewa a zo a taimaka musu ba sai an zo an ja musu bala'in da za a zo a kame su a kame ƴaƴan su a kame shi mai laifin kuma hada da ƴaƴan su ba shi yasa za ka ga an samu wani guri an ba wani criminal wurin zama baka in an kama shi a rugurguje gidan koma na waye shi fa gida yayi na haya so da yazo damun bai bincika ba anan kuma nake jin hankalin dillalai wallahi tallahi dillalai su ji tsoron Allah dillalai dillalai da suke bayar da gidajen haya su ji tsoron Allah mutum zai zo wani mabarnaci ne dan ta'adi ba za a tambaye shi ba da ya bada kudin takalmi da ya bada kudi ya bada over kudi kawai sai a dauke shi a sakka na shi a ajiye shi a cikin tsakiyar mutane kuma mabarnacin mutum ne kaga mutum ya zo ya kama gida duk yawan kudin haya ya biya yayi ne ya kwana bai fita ba ko kuma in ya fita ya kwanaki bai dawo ba ba a taba sanin cewa me sana'a sa ba ko shi baya fita sai karfe 2 dare yake fita ko shi irin sana'a ce wannan sai ka ce likita mai aikin night to ko likita ne ayyata ba bayan isha'i akwai wanda ba sa fita ko mutanen unguwa suna kallon su ba a san sana'ar su ba da masu unguwanni wanda su ma hakki ne akan masu unguwanni da dagatai su tabbatar da al'umma da suke shugabanta mun yi wani taro da wani ɗaya daga cikin manyan sarakunan nan da aka nada kwanan nan ya tara mana hakiman sa gaba daya cikin wa'azin da na musu nace wallahi sai Allah ya kama ku akan nauyin da ya dora muku saboda me mai unguwa ya kamata ya san suwaye masu unguwar shi wanda suke zaune a unguwar sa ya hada kai da dillalai da suke ba da gidajen haya malam dillali idan ya ga dama sai shuka maka bala'in da unguwar wallahi ko a garin wallahi sai a shekara 20 ba a warware ka saboda tsabar manufar karban kuɗi kawai me yasa za ku dauki mutum ku ajiye shi ba ku san waye ba kuma ku kawo shi cikin mutane wanda ba irin sa ba kuma ba ku san sana'ar sa ba ba ku san daga ina ke ba kawai ku burin ku ya ba ku kuɗi in shekara ta yi ya biya kuɗi akwai wanda zai biya ni shekara 3 4 5 ma a dinka zuwa ana gaishe shi ana wannan wallahi malam aminu akwai gidan da duk tsiyar ka baka isa ka ga an bude gidan nan ba kuma da mutane a ciki da rana ba yaron da yake shiga gidan in ka ga an shiga gidan to za a shigo ne da bakar mota tinted glass a shiga ayi ta kamo mutane ana zuwa ana daure su a cikin unguwannin mu ba mu sani ba kwanan nan wani dalibi na yake ga mu an kama mahaifiyarsu aka kama irin ayi aikin kidnapping din nan akai yace wallahi tallahi malam anan nan cikin nan bayan nozo sun aka ajiye ta haka tace da suka fito suka jefar da ita kawai sai ta ga wannan nozo ya sota tattana hanyar kabuga tattana fitowa kawai da suka kwance mata ido kawai suka abin nan yace duk wayan da aka yi a cikin gida ne suka kama da mutane da matansu da komai suna harkar su anan ake taimaka mata azaba a cikin mutane me ya ja wannan saboda ana daukan gidaje na haya ana bawo waɗanda ba a san su ba malam aminu so muna da matsaloli a cikin wannan al'umma da akwai bukata a rinka tattaunawa a kansu wallahi sau da yawa sai ga ana zargin ai kaza gwamnati ba ta yi kaza ba gwamnati na'am gwamnati tana da laifukan ta amma mu ma muna da laifi yanzu waye ya taba waiwaitan dillalai ai hakuri fa dillalai ina fadan gaskiya ne ai hakuri akwai masu tsoron Allah masu amana a cikin dillalai wanda ba za su ba da gidan haya ba sai sun kai waye to abin da nake so shine a kulla alaka da masu unguwanni duk wanda yazo zai kama haya a kai shi wajen mai unguwa ya screening din sa a ina kake me ya sana'ar ka su waye abokananka a ina kake aiki ina ne ma'aikatar ka ina ID card ɗinka kai idan ta kama ma gwamnati ce miki masu unguwanni su rinka zuwa ma'aikatan su tabbatar shin wannan din a wurin yake aiki idan dan sanda ne shi a ina yake aiki a wani division yake in soja ne a gane kar mutum ya zo da kaki ya ce ai shi dan sanda ne ko soja ne wallahi idan ba mu yi haka ba za mu zo mu ajiye yan ta'adda a cikin mu su yi ta kashe mu da daddare ko su je a kulla wani bala'i a je a shuka mana sharri a garin mu kuma su gama barnar su su dawo cikin unguwannin mu su kwana so ina ba da shawara mu ji tsoron Allah mu gyara ai hakuri ka san shi lamarin karatu yau za a ce an taba dillali kuna maka wacce wannan wallahi gaskiya ce kuma duk mai adalci zai san wannan magana haka ne
haka yake
Allah ya sa musu albarka a cikin kasuwancin su da sana'arsu da suke yi amma muna buƙatar taimakon su wajen samar da tsaro yanzu inda akwai tsari na haƙiƙa ya kamata gwamnati ta rinka kiran dillalan su kansu ai orienting din su in ana so a samu wannan security threat da muke fama da shi ana tajiye mana mutanen da bamu san su ba a cikin mu ai tikbarna ana ta adi ba a san daga ina ake zo ai ba suna cikin mu malam so masu ba da gidajen ya kamata ai da masu gidajen haya da masu ba da gidajen da masu unguwanni da dagatai da hakimai duk a kira su a zauna da su ai meeting na security issues a kokkoya musu a ce ga yadda za a kuma duk wanda aka same shi da son zuciya a ladabtar da shi wannan shine muka san ana ba wa rayuwar mu kariya da gaske amma ka zo ka shiga gidanka ka rufe ka kule makocinka ya zo ya kama gidan haya ashe mugu ne ya zo kulla maka bala'i ya san fitanka ya san shiganka ya gama karance ka kai kana gadara kana da security kana da tsaro kana da waya ashe makocinka mai wani criminal ne kuma gidan haya ne ba yanda zaka yi ya zaka kore shi ne kuma ba zaka bincika waye ba Allah shi gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sauraro duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoi lokaci ya gure ba mu samu karanta sakonnin ku ba da kuma waya da kuke ta bugowa ga ƴan uwanan suna ta kiran layin waya sai dai sakamakon kurewar lokaci ba za mu samu dama daga kowace waya ba a madadin shugaba kuma jagora na wannan tasha ne albarka Ahmadu Zali Yakubu Asma'u Sadiq shugaban shirye-shirye Hafisa Abdullahi da tasada da ku Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
فتنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشداً